نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وركم مدتاك هكوا أولا مجلسين ماكو لمك كرات اللساف بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، واللفر العلامة محمد بن ناصر بن سعدي وندير سوشي كرات هدبو ديار دريئكو لسبعين دشيدة باي هجرة. يومنا ترى قوة جمال الآخرة هجرات على شكرا دبو ايدا قريب هدود أربعين دبيو وندي دي دي دا أشيرن دا أكو قوات الدايا ميلادية تدبو بيو دا أشيرن دا دايا وانا شيني درس أمو نترى أولا لبتاتي من البركة يوقع إذا أنا بيدمو زما دا مكي نكر شيء منكرت الحديث السابع حديث نبكي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وان ما اتي صلى الله عليه واله وسلم يلسافا وسميا غن ابيو غدا حدو يتي دبيو ني نا منافقاي يتي دو وان wannan dabi'un suka tattara akan sa Allah ya kiyaye to wannan ya zama tataccen munafiki wanda kuma ya suffanta da daya ko biyu ko uku to ya suffantu da dabi'u marasa kyau na munafinci gurgudan yadda ya kutsa musu gargwadon yadda ya samu rabo ko kaso na munafinci kuma yayin nisa da yaddar Allah. To bayan mun kawo wannan malam ya zo yana bayani akan kowacce daga cikin miyagun dabi'un. Za mu tashi gabar da malam yake cewa wa man kana idha haddatha kadhaba yashmalu alhadith 'anillah walhadith 'an rasulillah صلى الله عليه وسلم الذي من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. ما لن يشي دهك ينال جشك تبي أن أنت منافنش شواء لم تنياتش مجانا زي ينك كريا تو كريا دتك ما في قولوا لو تفهموني wanda Allah ta'ala ya fushi da ita ita ce ƙaryar da kai tsaye akai wa Allah subhanahu wa ta'ala ƙaryar da za a kirkira a danganta masa alhalin ya barranta daga wannan ƙaryar sai kuma mataki na biyu ayyuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ƙarya araba mai abin da bai faɗa ba ko aikin da bai aikata ba ko a danganta wani abu bisa ga zalunci cikin shari'arsa wanda shi bai zo da shi ba yayin bayani. Malam yace kamar yadda ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shari'a ta yanke hukuncin cewa duk wanda da gangan ya yanka ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sani bisa ga zabunsa to ya tanadi gurin zaman tsarana ko ba alkiyama a cikin gidan wuta. Domin Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa babu wanda ya kai zalincin wanda ya kirkiri ƙarya ya raba ta ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To kaga sai aka gabatar da ƙarya ga Allah da ƙarya ga manzansa wanda wannan yake nuna maka cewa babu wani uzuri babu wani dalili da zai sa mutum ya danganta wa Allah subhanahu wa ta'ala wani hukunci wanda baya cikin hukuncin da Allah ya saukar. Yana daga cikin ƙarya ga Allah subhanahu wa ta'ala a yi mai ƙarya a cikin sunayensa ko siffofinsa da ya siffanta da su ko kuma a kutsa cikin ɗayantakarsa da abin da yake su kallamiri ne ga kadaitakar ta subhanahu wata'ala da kuma tsayawarsa da kansa kamar ƙaryar da kristoci suka yi wa Allah ta'ala ta cewa annabi Isa dan Allah ne ko kuma ƙaryar da yahudu suka yi wa Allah subhanahu wata'ala gabanin kristoci cewa Uzairu dan Allah ne duk Allah ta'ala ba shi da buƙatar da ni da kai da muke mutane kakassu mu ne muke buƙatar yaya amma Allah subhanahu wata'ala bai haifa ba a haife shi ba baya ƙarewa ba shi da farko baya buƙatar wanda zai gaje shi baya buƙatar wanda zai taimake shi yayin da zai kai lokaci na rauni ba a danganta rauni ga Allah subhanahu wata'ala shi yasa yana cikin ma sunayensa al-qawi kakkarfa al-aziz magwayi wanda ba a rinjaye a kansa duk abin da ya kasa a gaba sai dai shi ya mai rinjaye lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba a haife shi ba ba shi da buƙatar abokan zama na mata kamar yadda wasu daga cikin kafiran Qurayshawa ko Larabawa suka yi ƙoƙarin danganta mai su ce mala'iku matan Allah ne wal'iyadu billah kamar yadda Allah ta'ala ya ce وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث الله تعالى بايا بكاتر ماتا بايا بكاتر أبو كنزمة بديع السماوات والأرض شيني والدي يكير إرسا ميلة السيد أنا يكون له ولد فتايا يا ما ألا زير إلا ولم تكن له صاحبة العالم بير إما تابكو بايا بكاتر تاك ينا دقسمي وألا تعالى كريا danganta wani abu a cikin shari'a da ya sako da shi wanda Allah ta'ala bai sako da shi ba wanda idan ba mu mance ba muka kalli ayoyin da yawa suka yi magana akan yahudu da nasara ta wannan babun ne Allah ya kine musu domin suna kokarin sai sun cusa abin da ba shari'ar Allah bai saukar musu da shi ba da ƙarfin tsiya kuma su ce sai sun gamsar da mabiya wannan addinin cewa wai shari'ar Allah ce dan haka sanan Allah ta'ala ya yi maganin su daga cikin ƙaryar da suke wa Allah shine kokarin su bar tilawar abu ga ayat tana aiki tana gudana amma sai su ba ta mummunan fassara at-tafsir bil ra'i kawai su kawo tafsiri da ra'ayinsu da molanka wanda babu wani dalili na ilimi da yake karfafar wannan bayanin da suka yi tunda kamar yadda muka sani shi karatu ba molanka bane malaman musulunci sun rubuta abubuwa sun rubuta littattafai sun gwargwaje komai an yi bayanin ka'idojin ilimi wanda ya sani ya sani wanda ya jahilta ya jahilta jahilin wanda ya jahilta baya gamsuwa uzuri na ya fassara abubuwa da molanka shi yasa aka kammala komai na ilimi aka ajiye shi wannan yana cikin kiyaye addinin Allah da Allah ta'ala ya sare wadanda Allah ya kira su ar-rasikhuna fil ilm kafafu tabbatattu a cikin ilimi wanda Allah ta'ala ya musu yabo a farkon suratu Ali Imran wanda ya danganta sanin abubuwa masu rikitarwa na cikin littafinsa cewa Allah ta'ala shi ne ya san abubuwa ko fashin bakin abubuwan da sukan iya rikitarwa a cikin littafin Allah maɗaukakin sarki na daga sunaye da siffofi da ayyukan Allah wataƙila wani ɓangaren ma har da abin da ya shafi hukunce-hukunce sai yake kuma warrasikhuna fil ilm bisa qira'ar wanda ya haɗe bai yi waƙafi ba a kan wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah idan ka haɗe ka ce wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil ilm cewa ba wanda ya san fashin baƙin waɗannan abubuwan masu rikirkitarwa sai Allah maɗaukakin sarki da kuma me waɗanda Allah ya ba su tabati ko rusuhi ko tabbata a cikin ilimi wanda in ana magana akan masu tabbata a cikin ilimi annabawa da mursalai ake fara kawowa sai kuma waɗanda suka bi bayansu suka bi gwadabe irin nasu da aiki irin nasu da kulawa da irin gadon da suka bari na ilimi domin annabawa ba su bar gadon komai ba sai ilimi shi yasa ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda ya riko da ilimi ya yi riko da babban rabo wanda ya riko da ilimi na shari'a to lallai ya yi riko da babban rabo domin ba zai kauce ba ba zai zame ba zai Allah zai shiryar da shi hanyoyin da zai yarda da shi to wannan alkadibu anillahi ta'ala kenan. Dan haka alkadibu anillahi ta'ala yana daukan ma'anar tahriful kalam, tahriful kalimi an mawadi'i, caccanja zantukan Allah subhanahu ta'ala daga asalin yadda Allah ta'ala yake so. Shi yasa idan muka duba abubuwan da malamai suka rubuta a bangare na tafsir, za mu ga sun kasa tafsiri gida-gida, kashi-kashi, mataki-mataki. Akwai matakan da suka yi ittifaqi a kai babu saɓani cewa ingantacce ne, domin tafsiri ne da an gina shi a kan ilimi. Misali, tafsirul Qur'ani bil Qur'ani, al-Qur'ani ya fashin bakin al-Qur'ani, wannan babu saɓani. Ko kuma a fassara al-Qur'ani mai girma bis sunnah, wannan babu saɓani. Da na farkon da na biyun in sun haɗa shi suke kira at-tafsir bil ma'zuf, wannan babu saɓani a kai. Sai tafsirin al-Qur'ani mai girma da yaren Larabci, duba ko la'akari da cewa da yaren wato al-Qur'ani mai girma ya sauka. Don haka akwai wasu gaɓoɓin da kana buƙatar zurfafawa cikin yaren don ka samu fashin baki, wannan ma babu saɓani a ciki. Sai maganar fassara al-Qur'ani mai girma da zantuttuka na sahabbai na magabata, waɗannan shi ma babu saɓani, ba matsala a kai, domin su ne suke kare kaina, su kai kawo Allah ta'ala ya saukar da ayoyi a kan ayyukansu. Don haka kuma suna nan suna neman fashin baki. Amma sai malamai sai suka kore ɗaya kasan, shi ne kawai ka fassara al-Qur'ani da molanka. Ka fassara al-Qur'ani da molanka ba tare da dogaro da wata aya ba, ko hadisi, ko wani ijma'i na malamai, ko wani bayani na wani cikin sahabbai. Domin in aka bar kofar a buɗe, kowa ya ce bari ya fashin baki yadda ya fahimta, to fahimta ta bambanta. To ƙarshe a kan fahimtarwa, da fahimtarwa za a naru, a kan tawa za a dogara. Fa ba'd, wannan ana magana ne a kan abubuwan da me bai kamata a ce an yi saɓani a ciki ba. Amma akwai wani fage wanda an buɗe ƙofa, ijtihadi yana iya shiga ciki, wannan babu matsala. Sahabbai ma sun yi ijtihadi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To amma a tare da haka za mu ga cewa irin tsantsenin da suke wurin ba sa kutsawa cikin shari'ar Allah da ra'ayinsu. An rawaito sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu yana cewa, ayyu sama'in tudhillu, wace sama ce za ta yi min rumfa ko ta yi min inuwa? Wa ayyu ardin tukilluni, wace ƙasar ce za ta ɗauke ni? In qultu fi kitabillahi bi rahma, idan kawai na sa molanka ne fashin bakin littafin Allah. A wani lafazin ya zo da lafazin in qultu fi kitabillahi ma la a'lam, in na faɗa abin da ban sani ba a cikin littafin Allah. To magabata sun fahimci wannan, shi yasa ba sa kuskura su danganta wa Allah subhanahu wa ta'ala abinda mai ba su da tabbas a kai, domin babu zalincin da ya kai wannan kamar yadda ya faɗa a aya. Haka na ƙarya ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi cewa wanda ya masa ƙarya ya tanadi wurin zamansa a gidan wuta. ‘Yan uwa, wannan hadisin ɗaya ne daga cikin hadisai da yake tabbatar da gaskiyar annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kai ka ce yana ba da labarin cewa ku sani a ƙarshen zamani, ko kuma in tafiya ce tafiya za a yi min ƙarya, kuma ya tabbata ɗin an masa ƙarya. Domin an samu tun daga lokacin da na farko biranen da koyarwa ta ilimi ta yi nisa da su, sai aka dinga samun ƙarerai. Za mu samu wannan har a maganar na Aisha radiyallahu anha, domin wasu sun zo daga Iraki suka yi mata tambaya, sai take cewa wai hakun ya ahlul Iraq, ta ce kai can ku ya ku mutanen wannan nahiya, me yasa ne magana za ta fita a wurinmu ba ta fita ki ɗaya ba, amma da ta je wurinku ta kewayo sai ku mai da ita tsintsiyar hannu? Ma'ana ya nuna cewa an fara samun alamu bayan wato sahabbai sun kusa ƙarewa a lokacin da aka samu ƙarshe-ƙarshen abin nan ɗin wannan. Aka fara samun fitintinu da canji da abin da ya kamata haka da shigowar waɗanda suke da ba musulmai ba cikin musulunci. To sai ya zamto duk wanda zai shigo da irin wayewarsa, da irin yarensa, da irin wasu ƙurƙushin wasu aƙidunsa da da yake a kai. Kuma kamar yadda muka sani, dama raba mutum da al'adarsa abu ne mai wahala. Kaɗai dai sai dai idan an ɗamfaru da ilimi, an ɗamfaru da koyarwa, an ɗamfaru da tarbiyya, to a hankali sai ka ga wannan dattin yana zubewa. Amma ban da haka, ita al'ada wato katutu take a cikin zuciyar ma abokinta. Dan haka har aka zo bayan wannan lokacin ma ya tafi, wasu suka bayan ƙarya saboda manufofi na siyasa, ta yadda suka sanya wasu hadisai na ƙarya da suke la'antar wasu daga cikin sahabbai, suke kuma ɗaukaka ne wasu daga cikin sahabbai. Kamar yadda aka samu wasu su kuma masu sana'o'i, su kuma suka dinga sanya wasu hadisai na falala a kan wasu sana'arsu. Wani ya kalli turarensa ya sa mai hadisin falala don ya ciniki. Akwai waɗanda su kuma suka dinga sanya hadisai na ƙarya domin su samu shiga wurin masu mulki. Kamar yadda aka samu wani ya je gaban ɗaya daga cikin khulafa, sai ya gan shi yana wasa da wani tsuntsu ko tattabara a nan wurin, sai ya ƙirƙiro hadisin ƙarya a kan falalar wasa da tsuntsu. Amma Allah ya taimaka wa Halifan, ya iya gane shi, ya ce wallahi yanzu na shaida cewa kai tataccen matsareci ne. To an samu waɗanda su kuma suka yi da'awar zuhudu, suka yi da'awar gudun duniya, don haka sai suke ganin wai mutane hankalinsu ya karkata zuwa ga duniya, zuwa ga fiqhun al-imamu Abi Hanifa da wasu abubuwa wanda su a fahimtarsu suke ganin kamar ba wannan ya kamata su mai da hankali ba. Don haka sai suka zo suka dinga sanya falala, hadisan falala a kan falalar alwala, falalar abubuwa da yawa na addini. Shi ne al-imamu Suyuti a cikin alfiya da ya kawo magana a kan ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce mafi sharrin wanda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya a wancan lokacin su ne sufaye. Ya ce domin sun sanya hadisai tili wurin yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ƙarya, wai suna ganin ai su ba ƙarya suka yi mai ba da za ta cutar da shi, a'a sun yi ƙarya ne don su taimaki addininsa. Inda yake cewa sharruhum sufiyyatun qad wada'u muftasibina al-ajra fi ma yad'u, mafi sharrin wanda suka yi wa manzon sallallahu alaihi wasallam ƙarya su ne sufaye, jahilan sufaye. Taba'an akwai waɗanda aka danganta su da sufanci, amma hanyar su babu komai a ciki sai bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kadai dai mabiya, saboda rinto sun yi kokarin zamto cewa wa'annan sun zama a gidansu domin watakila su zamto madogararsu ko abin da ya kama da haka. Amma za ka samu duk abubuwan da ake rawaitowa na tarihin su babu komai, sai tsayawa a kan sunna sai riko da musulunci. Dama kuma dai suna ba shi ne muhimmi ba, a'a aikin mutum, domin man baqa bi amalu lam yusri' bihi nasabu. Dan haka ko da ya kira kanka sufi ko wane ne, aikin sa shine zai tabbatar da wannan koyo kore, dan ya zamto tsantseni ne da shi tsakani da Allah, kuma yana tsaye akan shari'a. Wannan sunan ba shi da wani muhimmanci, ba shi da wani tasiri akan mai yadda wanda ya da'awar sunna kuma aikin sa ba na sunna bane. Wannan sunan ba shi da wani tasiri, ba shi da wata fa'ida akan, a'a nagarta shine abin la'akari, shine abin izina. To duka saboda Allah subhanahu wata'ala ya dauki gabara zai kare addinin sa, to yana cikin addinin Allah kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda babu wata qira'a yanzu da zaka zo da ita karaba ta ga alqur'ani, kace qira'a ce karɓa fiyafa ce sai Allah ya kawo masana sun fayyace, to haka ma babu wani hadisi guda ɗaya da zaka yi da awar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Kai har ma abin sha'awa abin ban kai suka sanya wasu alamomi ma da suke nuna alamar abun ma ba shi da originality, ba shi da tushe a cikin shari'ar musulunci. Kamar a samu magana ta ci karo da alqur'ani kai tsaye, kamar a samu magana ta warware wani abu da ya tabbata a tarihi, kamar a samu magana ta warware wani tushe muhimmi wanda malamai da al'umma musulmi suka yi ijma'i a kai, kamar a samu magana ta zo tana ƙarfafa wani abu wanda yake haramun ne, kamar irin hadisan da aka kawo na ƙarya da suke zargin bakin mutum bai laifin baki shi kansa. Wai wani ya ce wai wata rana Annabi sallallahu alaihi wa sallam wai ya zo ya ga babbansa Al-Abbas yana ciyar da wasu baƙaƙe, wai sai ya ce la tut'imu zanjiya, kanka kuskura ka ba wa baƙin mutum sadaka, domin shi matsalarsa idan ya koshi sai ya yi zina, idan kuma ya ji yunwa sai ya yi sata. To kaga wannan kana ji ka san mai babu hasken annabta a ciki. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi da ya dinga cewa sahabbai da'uha fa innaha mumtina, yana cewa ba ku a hirdinku ina hana ka ku kuskura ku dinga yin kabilanci, domin kabilanci wari yake. Mutum Annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya tsaya a hudubarsa ta ban kwana yana cewa da jininku da dukiyoyinku haramun ne a kanku da mutuncinku, kamar yadda yau ta haramta a gare ku a wannan gari na ku yana cewa kuma ku sani babu wani fifiko akan Balarabe da wanda ba Balarabe ba da fari da baki sai da tsawa sai tsoron Allah to kaga duka wannan tuwa su ne da ka sa su ma'auni ne kana sawa za ka gane cewa akwai matsala a ciki to alhamdulillah Allah ta'ala ya kare addininka dan haka wannan kariyar tana nan kuma duk wanda yazo da wani abu wanda baya cikin addinin to ya samu matsala kuma addinin ba zai samu karkuwa ba wannan an gabatar da wannan saboda su ne mafi muni domin idan aka yi wa Allah ƙarya aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya to a dalilin wannan ƙarairayi to al'umma ce za ta halaka za a tsora wasu za a tsora mabiya akan gwadaban da Allah ta'ala baya so daga nan kaga an fatar dan haka wannan su ne mafi muni sai kuma a zo ƙasa mutum yayi ƙarya ga abokin hulɗarsa mafi tsanani shine wanda ya amince masa wanda ya bashi amana kuma ya masa ƙarya kaga wannan ƙaryar ba daidai take da gama garin ƙarya ba ko shugaba wanda yake Allah ya bashi amanar talakawa yayi musu ƙarya ya yaudare su wannan shi ma nauyinsa daban girmansa daban muninsa daban a wurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ko wanda misali a cikin sana'arsa abokin hulɗarsa ya bashi amana amma sai ya mai ƙarya kamar likitan da zai wa mara lafiyarsa ƙarya kamar malamin makarantar da zai wa almajirinsa ƙarya kamar maginin da zai yi wa wanda ya sashi aiki ƙarya haka dai duka kowane ɓangare za ka ga wannan kafdar za ta shiga idan mutum ya gaskiya yana da lada kuma Allah zai rubuta shi a wurinsa a matsayin mai gaskiya haka na idan ya yi ƙarya kuma wannan mummunan sakamako ko mummunan manufar wannan ƙaryar za ta bi shi to shine malam yace wa yashmalu alhadith amma yukhbiru bihi min alwaqa'i alkulliyyah waljuz'iyyah faman kana hadha sha'nuhu faqad sharaka almunafiqina fi akhass sifatihi dan haka dai a dunkule ita ƙaryar nan da ake magana ko dai ga magarin abubuwa abubuwan da suke gabanmu ko kuma ke batsattu wanda mutum zai tsaya ya yanka ƙarya saboda yana ganin yana da wata maslaha abin mamaki shine wanda za su yi ƙarya ma ka cika ransa ma to me maslahar su a cikin ƙaryar kaga kamar ba su da wani wata gajiya da za su ci to dan me za ka yi ƙarya to malam yace duka wannan dai hadisin ya kunshe shi yace wanda ya haka kuma to lallai ya sani cewa yayi tarayya da munafukai a cikin irin sifofin da munafukai ne suka fuskanta da su don munafukai tsantsan maƙaryata ne da haka wanda ya maida tsarinsa cewa maƙaryaci ne to shi kenan kuma shi yayi tarayya da munafukai a wannan gaba وهي الكذب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم dan malam ya nuna maka menene munin ƙaryar nan ne da ake magana dan wani maƙaryacin yana ganin dabara ce ba ƙarya bace yana ganin kamar wani azanci ne yake da shi yayi nan yayi nan yayi kwalo-kwalo ba shi da direction a duk abin da sabgar da aka kulla da shi sai ka gane inda ya sa gaba wani yana ganin kamar wani ci gaba ne yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum wal kadhib nahaneku da yin ƙarya iyyakum ismul fi'l ne ai anhaakum an al kadhib ahirtum ku kuskura ku dinga yin ƙarya ƙarya shine ka bada labari kana sani bisa sabanin abin da yake a hakika ko bada labari da sabanin hakika sabanin gaskiya kaga anan abinda ka bada labari a iya iliminka kana ganin hakan ne amma sai ta bayyana ba haka bane wannan baya cikin ƙarya sai dai a sashi a cikin kuskure wanda ma'fuun anhu an yi rangwame akan yace fa innal kadhiba inji Annabi sallam yace domin ƙarya yad'u ila al-hudud yana kai ga ma'abucinsa ya dinga yin fajirci ma'ana matsawar mutum ya bude wa kansa wannan kofar to zaka ga wannan ƙaryar zaka janyo wata ƙaryar ta janyo wata ƙaryar watakila a hanyar yin ƙaryar ta janyo salwantar wani haƙƙi ta janyo a ci mutuncin wani ta janyo a yi kaza ta janyo kaza a cutar da wani haka dai in ka bi sai ka ga in mutum bai aune ba tare da cewa a asalin lamari ba ya kudurce a ransa yana niyyar yin wannan fujur din bane gaba daya amma sanadiyyar wannan ƙaryar sai ka kai shi game ga wannan fujur din kaga laifi 10 da 20 ga laifin ƙaryar ga laifin abin da kuma ƙaryar ta janyo dan haka tarbiyar musulmi shine ya tsaya akan gaskiya. Duk abinda kuma wannan gaskiyar zai janyo, za ta janyo masa ya yarda yayi wannan gaskiyar domin ya samu kufuta ya zauna lafiya. Yace wa innal fujura yad'u ila an-nar, shi kuma ayyuka na fajirci matsawar bawa yana kan su, to su kuma suka fashe shi santsi ne ba inda za su dakata da shi sai a cikin wuta. Wala yazalu wajhu yakdhibu, bawa ba zai gushe ba ko mutum ba zai gushe ba yana yin ƙarya, wa yataharral kalim, yana binciken hanyoyin da zai yi ƙarya, dan wani in zai shirya ƙaryan ma sai ya tsaya yayi tunani sai yayi la'akari tukunna yadda zai shirya ya abin nan din yataharral kalim. Yace to bawa ba zai gushe ba yana yin wannan mummunan aiki, hatta yutaba inda Allah kazzab, karshe har sai ya wayi gari an rubuta shi a wajen Allah cikin littafin Allah cewa wannan kazzab ne, makaryaci ne. To idan mutum wal iyadu billah ya kai wannan matakin, to in ba ai wasa ba shikenan ya shiga cikin kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksubun, Allah sai ya lillibe zuciyar da tsatsa tsatsa ta ƙarya, dan haka shikenan alkhairi sai zama baya ratsa, baya ratsa zuciyar, dan haka duk wanda ka lura kaga duk wanda ya siffanta da ƙarya to zai iya maka duk wani abu na rashin kyautawa, duk wani abu na rashin kyautawa ba zai ji kunyar ya maka bisa doron bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To ƴan uwa, kamar yadda muka faɗa, mafi muni shine a ce wanda babba wanda bai kamata ya ƙarya din ba a ce yana yin ƙarya. Mai gida da zai wa yaransa ƙarya, mai gida da zai wa matarsa ƙarya, shugaba da zai wa talakawansa ƙarya, wanda ya sa masa aiki ya yi musu ƙarya, ya yaudare su, ya yaudare su, ya yi musu ƙarya, ya ce zan yi kaza, ya zo ya ƙi. ومن كان إذا أتمن على الأموال والحقوق والأسرار خانها ولم يقم بأمانته فأين إيمانه. يتي هكنا كما إن كتب في بنجر الدوكية يتي دوان دا يغزا يكيا يدوك يد أكباش أمان نن با دوك يد أكبا دا أمانا دا معنى مفادي مثالي يرى دا جتن دوك يد أكبا دا أمانا ubangida da zai aje yaransa misali a kasuwa ko abin da ya kama da haka, yace gashi duk ya kawo masa abubuwa cewa duk abin da aka yi a lissafi duk sati ko kullun zan sallame ka akan kaza. Idan muka hada ribar misali ƙarshen wata ko shekara kana da percentage kaza, ni kuma zan dauki kaza ko zan baka kaza, duka an yi komai akan yarjejeniya, ba cuta ba cutarwa, amma sai ya zo da gayya sai ya hargitsa lissafi ya shiga ya sama da faɗi ya rubuta ciki a cikin dukiyar ya sama sha a sa ya zo kuma ana lissafi ya tsuru ya ce ai wane ne ai an samu asara an samu waye da sauransu. Kaga wannan amana ce aka ci, yana cikin cin amana dukiyar marayu, dukiyar da za a bar wa mutum ta yara masu tasowa ko kuma mata masu rauni, amma mutum ya tasa ta a gaba ya cinye saboda ba su da yadda za su, yana daga cikin cin amana. Mutum ya maka aiki ka hana shi kuɗin, ko kuma za ka ba shi amma sai ya sha wahala, ko kuma ka ba shi ɗin amma ba yadda kuka yi ba, sai yadda ka ga dama, yana daga cikin cin amana. Ka ɗauki ma'aikata su yi maka aiki, tsarin aiki ya ba da cewa waɗannan ma'aikatan za ka biya su ƙarshen wata, za ka biya su kaza, komai an tsara kwantarakin komai saboda wani dalili na son zuciyarka, sai ka ƙibiyarsu a kan lokaci ko kwata-kwata ma ka ƙibiyarsu ko ka riƙe masa albashi ba tare da wani bayani ba. Duka wannan yana cikin me wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hada, saboda duk sa'an da aka samu haƙƙi ya tozarta to baya tsayawa a iya wannan da'ira, sai kaga yayi ta'addi. Ma'ana yanzu idan ka hana mutum dukiyarsa, yana da ƴaƴansa suna buƙatar abinci, suna buƙatar magani, suna buƙatar ilimi, duka wannan kuɗi ne yake yi, ma'ana ka ta gayyara shi, ka ta gayyara al'ummar da take ƙasarsa. To kaga shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sanya shi a cikin wannan. Malam yace wanda ya gaza kiyaye dukiya wal huquqi wal asra, ومن كان إذا أتمن على الأموال دول ديكا سجئن أن أمشي مي أسان دوكيوي والحقوق وكما وصحقوكي ونظرن أمانة تحكيكي يأكي نفيد أمانة الحكي amanar haƙƙi shine a matsayinka na mai sulhu ka tafi sulhun aure kaje ka zauna da matar ta gaya maka wasu abubuwa wani abu zai faru wani abu ba zai faru ba ka zauna da mai gidan ya gaya maka wani abu ba zai faru ba daga baya kuma ka zo kana yadawa kaje kai ha'inci kai ha'inci yana cikin abin da aka ce maka ka kiyaye kamar alƙali da zai shari'a akwai wani abu da zai binciko na hujja ba a buƙatar kowa ya sani sai dai ya taimaka masa shi wurin yanke hukunci saboda abu ne wanda misali babu alkhairi a sani zai dagula lissafi sama da yadda zai gyara kaga wannan duka yana cikin haƙƙi yana daga cikin haƙƙi wanda zai kira ka ya baka tazri ya ce mallam ina cikin matsala da Allah da yarana ko ina cikin matsala da iyali ko kaza ya gaya maka wannan yace ba ni shawara bayan ka bar shawara kuma ya tafi ka je ka yada ko kuma a'a wanda zaka je ka ga yana wani abu ba daidai ba yayi nadama ya nuna maka cewa lalle wannan kuskure ne amma za a kiyaye sai ka je ka yada shi duka dai abin da yake al'aura ce ko kuma a'a ka zo ka wuce gidan mutane kana hango cikin gidan ka lade yadda zaka kosar da idanka wannan shi ma yana cikin me saboda ai wani katangaggen wuri ne wanda baka da hurumi a wurin da kamata me a ce ka saki idanka a wannan wurin wanda babu za ka iya yi a miraran ba dole sai ka buya kaga yake nuna maka cewa abun ba daidai bane to duka malam yace to wanda idan wani haƙƙi ya gilma ta gabansa sai ya kade shi ba zai iya barin sai wuce salin alin ba khana ha sai yayi ha'inci walam yaqum bi amanati kai shi akan kansa bai raga wa kansa ba fa aina imanu malam yace da Allah wannan ina imanin nan wa aina haqiqatu islam ina a haƙiƙanin musuluncin naka sai so da abin da ake buƙata domin miyagun ɗabi'un da ake so a raba shi da shi kai ya cutar da abokan zamansa ya gaza rabuwa da su wa kazalika man yanqutu al-uhuda allati bainahu wa bain Allah wal uhuda allati bainahu wa bain al-khalq malan ya kawo ya sake tafkowa ka ta yace to haka lamarin da sha'anin yake ga wanda shi kuma ta'adarsa shine ya dinga warware alƙawurran da suke tsakaninsa da Ubangiji da kuma alƙawurran da suke tsakaninsa da bayin Allah abokan hulɗa yace wanda wannan ya zama shine ɗabi'arsa fa huwa mawsuqun bi sifatin khabisa wannan ya tuffantu da mummunan sifa min sifatil munafiqi daga cikin siffofin munafikai warware alƙawari ma'ana shine ku kulla wani abu na wato cewa za mu gudanar da kaza akan kaza to manzo Allah sallam ya ba da ka'ida yace almuslimuna ala shurutihim musulmi zasu ne zasu gudanar da hukuncinsu ne akan sharadin da suka ne suka hadu akai shi yasa malamai suka ce matsala sharadi koda abinda asali babu sharadi ne akai amma sai ka samu sharadi sai na yadda to ya wajaba zartar da wannan sharadin sai dai idan sharadin ya halatta haram ko kuma ya haramta me halal kamar wanda misali zai aure ɗan jama'a sai su sharɗanta mai su ce to an sharɗanta maka za ka yi karatu ya ce naji na gani ina ya ba matsala tana zuwa sai ce bai san zancen ba ka ba shi da gaskiya ko in aka kai shi gaba alƙali za a ladabtar da shi kamar yadda idan mutum zai kasuwanci misali ya ce ina so ka sai min da kaza amma sharaɗi na shi ne sai ka haɗa min da kaza in ya yi shi kenan shi ya ɗora wa kansa saɓanin misali yanzu mutum ya siyan maka da abinci ya ce amma da sharaɗin ba za ka ci ba sai dai ka zubar kaga wannan ba ta cin sharaɗi ne domin mai sharaɗi ne da yana nema ya halatta almubazzaranci ko sharaɗi ne wanda manfa'a ɗin da amfanin da dan shi aka ce a wannan kuma ka kawo tarnaƙi a kansa to duka dai saboda adalci irin na shari'ar musulunci to musulunci yana girmama sharaɗi da yake tsakanin bayi ana so mutum ya zama sahihin mutum mai magana ɗaya cewa ka yadda za ka yi kaza to daga baya kuma ka ba za ka dawo ka ce a ba zan yi kaza to haka na ma alƙawurra da suke tsakanin bawa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala والعهود التي بينه وبين الخلق فهو موصوف بصفة خبيثة من صفات المنافقين. يتش وكذلك من لا يتورع عن أموال الخلق وحقوقهم. يتش هكذا لما رد شأن يكي ga wanda shi ba shi da tsantseni ga dukiyar mutane da haƙoƙinsu, ko wanda Allah Allah yake ma haƙƙin yanzu ya maganin su, ba magana yake ta cewa abin nan ba, ba shi da wani tawili a kawai ya halatta wa kansa, gani yake haram ɗin nan duka dai wasu ɗan dabaru ne na wasu, gani yake dai duk za a iya warwarewa tsakaninsa da Ubangiji, wal iyadu billah. To malam ya ce wanda baya iya yin tsantseni wurin cin dukiyar mutane da haƙoƙinsu, waya sani musu haka kai bugu da ƙari ma lamfo yake yi yana sauraron dama ta samu, har aunawa yake ya lissafa ya gaya zai cuci wani, masu damfara ko a nan damfara za ka ga za a tsaya a shirya wata damfara da abin da ya kamata, ko a kutsa cikin asusun mutum ko a yi wane ne, wa yukhasima fiha bil batil, kai wani ma za ka ga har husuma yake bil batil ba tare da wani dalili ba, ka ga yana jaɗin ja kuma ba shi da gaskiya amma yana jaɗin ja yana ijtihadi sai ya samu haƙƙin mutane, ka kalli irin rigingimu da ake na filaye da abin da ya kamata, mutum ya zo ya san ba shi da gaskiya ya zo ya saida dukiyar jama'a ya kawo takardu na ƙarya ai ta zariya kotu yana ba da cin hanci ya ba duk wanda ya san cewa me su ne za su iya bankaɗo shi, yana sallama su ai ta rigima, shi rigiman ba yake nema da kuɗinsa ya tsaya ya biya, yana ganin kawai rayuwar duk a nan duniyar za ta ƙare. To shi ne kaga wannan yana cikin wayar tani musu rafa, yana ƙoƙarin sai ya riba ci wannan damar, ya ce wani khasu mafiya bil batil liyuthbita batilan, burinsa shi ne ya zai gafiya ta tsira da na bakinta wannan ɓarnar sai ya tabbatar da ita, au yadfa haqqan, ko kuma sai ya tankaɗar da wani haƙƙi, fa hadhihi sifat, malam ya ce duka waɗannan sifofi la takadu tajtami'u fi shakhsin, ba a fiye samu su haɗu a mutum ɗaya ba, wa ma'ahu min al-imani ma yuzi'u aw yakfi, matsawa a tare da shi akwai wani imani ko ƙaƙa na a zo a gani, wannan sifofin ba za su haɗu a kansa, ma'ana akwai ne munafiki ba yadda za a kazar mai imani kuma manci amana mayaudari mazambaci maƙaryaci mahaɗinci mai saɓa alƙawari mai yin fajirci, malam ya ce ba zai yi ba, saboda ɗabi'ar imani ta ci karo da wani, kamar ka ce haske ne da duhu ba zai ka haɗa su a wuri guda ba, ba za su haɗu ba, dole da ɗaya ya zo sai ya kori ɗaya, wanda ya fi ƙarfi zai kori ɗaya, to ya ce haka ma wannan, fa'innaha tunafi al-imani ashadda al-munafa, wannan miyagun ɗabi'u na nifaqa sun ci karo da imani dukkanin cin karo. Malam yace wa'lam anna min usuli ahlis-sunnati wal-jama'a, ka sani yana daga cikin tuwasu wanda aqidar ahlis-sunna wal-jama'a masu riƙo da littafin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam suka tafi a kai, annahu qad yajtami'u fil 'abdi khisalu khairin wa khisalu sharr, malam ya kawo wannan dan kada a yi mummunan zato ga wasu, kada kuma i zama an musu hukunci an zalunce su, cewa to nan ka yi magana cewa waɗannan sifofi ba za su haɗu a zuciyar wanda akwai imani ba, in dai imanin nasa akwai shi ko ƙanƙato ba zai yi, to shi ne sai ya ce ka sani amma wannan baya kore, za ka iya samun musulmi amma mai yin ƙarya, za ka iya samun musulmi mai yaudara, za ka iya samun musulmi mai saɓa alƙawari, za ka iya samun musulmi mai ha'inci, ma'ana a iya samun asalin musuluncin a samu kuma ɗaya ko biyu daga cikin ɗabi'u cewa ya siffanta da su a nan gurin, a can yana aikin imani amma a nan kuma ya samu matsala, ya ce zai yiwu a samu khisal jam'i ne na khasla kuma ɗabi'a ta alkhairi da ɗabi'a ta shari, yace wa khisal iman wa khisal kufr aw nifaq, ka iya samun ta da ɗabi'u na mai na imani a lokaci guda kuma wani zuwan kaga ya zo maka da wata ta'ada irin ta arna ko ta munafikai, wa yastahiqu min al-thawabi wal 'iqabi bi hasabi ma qama bihi min wujibati dhalik, yace to a irin wannan idan yana yin ƙarya musulmi ne mai ƙarya sai ya sallah yadda aka buƙaci sallar, yana da ladan sallar sai ƙarya gwargwadon yadda ƙaryar nan ta janyo dameji, gwargwadon yadda ya samu zunubi, da akwai ƙaryar da damejin nata ba kaɗan ba ne, to gurgurdan yadda ya fada da gurgurdan yadda mutum ya samu zulubi kaga kenan ƙaryarsa ba za ta hana a bashi na dan sallah an gane kamar yadda sallar ta kuma matsawar bai tuba ba daga wannan ƙaryar da yake yi bai hada da istighfari ba to fa ita kadai in dai yayi israri ba za ta kankare masa wancan me wannan abin nan din ba domin laifin domin salloli da hasanat suna kankara zunubai ne ba tare da israri shi yasa Allah yake walan nusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun walan nusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba sa israri yace can innal hasanati yuhibbu as-sayyi'at to ba a nufin ga wanda ya dawwama akai yana yi domin israri yana janyo halattawa halattawa ma wasu daga malamai ma sun lissafa shi cikin abin nan abubuwan da suke fitar da mutum daga musulunci domin kamar ya halatta abin da Allah ya haramta وقد دل على هذا الاصل نصوص كثيره yace wannan magana ta cewa za a iya samun mu'mini amma yayi rashin kyautawa yace nasoshi da dama a cikin alqur'ani mai girma da sunna sun tabbatar wa zai kawo mana biyu daga ciki na'am ahsan Allah ta'ala yace wa in ta'ifatan min almu'minina fasad fa aslihu bainahum idan bangarori guda biyu na mu'minai suka yi fada da juna to ku sulhu tsakaninsu fada din ba bi kyau dabi'a kafirai ce saboda hadisin Abu Hurairah ko ne sallama yake qitalul muslimi sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufrun hadisin Bukhari da Muslim sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufrun amma kaga da suka yi aikin kafirci bai zare musu sunan imani ba ko sai yace minal mu'mini daga cikin mu'minai ya faɗi laifin da suka yi laifi ne na ɗabi'ar kafirai to amma tunda baya cikin abin da yake fitarwa daga me musulunci dan haka suna nan a sunan imanin nasu kaga an samu khisalu khayr da khisalu shar akwai wata aya وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فأحاديث فا كما رأى حديث سيكون ليك نور المسلمين زي يفسكره أي كي كابتا والنبي فلا وعلا قوة فارك رمسونا نعم wala hadisi ne yake nuna cewa musulmi zai iya yin kuskure kuma wannan kuskuren bai fitar da shi daga musulunci na ɗan? menene? haka ne ahsan na gane hadisi manzo sallam yace dabi'u guda biyu ko masu dabi'a iri biyu to a tare da su akwai nau'i na kafirci ko da masu yin suka a cikin nasabar mutane bisa zalunci kawai zo ya kalli wani ya ce kai ba dan halal bane kawai saboda ya bata shi saboda wata manufa ta suka a cikin nasabar mutane da kuma masu yin kuka irin kukan kira da malamai suke faɗa cewa an yi mutuwa yanzu sai ta yin kuka da a cika wane ya mutu wannan tashi ne shi kuma watakila ainihin lamari ba ma kukan yake su Laraba sun yi nisa a wannan kamar mu ba mu da wannan ɗabi'a ko muna da ita su har haya ake ana hayo za a hayo zabiya ta zo da mabiyanta zo in ta bayar sai su karbe shine niyaha ko kaga wanda ya niyaha wata mata da ta niyaha ai wata zama kafira ko haka na wanda ya soki na sabon wani ai bai zama kafiri to amma ne ya aikata wata dabi'u na kafirai an gane abin da yasa nace ku kawo aya da hadisi saboda ina so in gina muku wani abu akai ne shine an samu daga cikin tawaif wanda suke nasabta kansu ga musulunci su ne khawarij suke gan duk wanda yayi kabira min kaba'ir dhunub to ya fita daga musulunci da haka wannan nasoshin da kuka faɗa su ne musu raki cewa duk wanda misali yazo ya yanka ƙarya yana sani to a wurin su shi kenan shi ba menene ba ba musulmi bane alahira kuma khalidun mukhalladun fil nar wai alahira ne dai abin nan shi yasa tunani irin nasu yake da hadari tunani da kace kowa ya zama kafiri kai kadai ne musulmi duk wanda zai zo ya kafirta al'umma to ya zubda jinin ta ba komai bane a wurin sa ko ya ci dukiyar ta ba komai bace a wurin sa yana nufin cewa matan sa ba duk sun sauku dan haka abu ne mai sauki ya zo ya fashe su yayi garkuwa da su ya kare su an gane saboda asalin munin ideology din da cewa na kafiri ne ai wani babu sauran imani tattare da shi ka halatta komai na dan haka komai na zaka iya mata digu da kanka kaga yana da hadari an gane dan haka su sun ce wai murtakibul kabirati kafir ala yarakum khalidun mukhalladun fi nar malamai suka yi musu raddi daga cikin abin da yake nuna cewa mazhabin nasu batil wayannan nasoshin da kuka janyo al-imam al-qahtani yake cewa lasna nukaffiru musliman bi kabiratin a aqidar musulunci ba a kafirta musulmi dan ya aikata kabira min kaba'ir adh-dhunub fallahu huwa afuwun wa dhu ghufran shi yasa da aka zo da wani ya sha giya a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a sassama shi da takalmi shi ne bayan an sassama shi sai wani sai wasu suke zaginsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku zama masu taimakawa shaidan a kan dan uwanku sai ya ce dan uwanku an gane dan uwanku ala wannan laifin ta kai wannan laifin ba shan giyar sa bai fitar da shi daga musulunci sai dai musulmi ne ku taimaka ku ja shi yadda zai rabu da wannan mummuna ɗabi'ar ya zama shi ma sahihin mutum ne. Na? 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 To ga soyayyar Allah da manzo a cikin zuciya kuma a gefe guda kuma a wani ɓangare shi ɗan ya yi ƙurin jayi ko? Mun tuna hadisin Ma'iz ma radiyallahu anhu da aka yi masa rajul ko? Bayan an mai rajin wasu cikin sahabbai sun yi magana suka ce ka duba wannan mutum ya je tabgarta Allah ya rufa mai asiri kuma ya zo ya tona wa kansa asiri bai rangwanta kansa ba har sai da aka yi mai irin jifan da ake wa kare manzo Allah sallam yake kai a hirdinsu ya ce na rantsi da Allah ya yi tuban da za a raba wa mutanen madina duk yayin mutum ka san su waye mutanen madina irin su sai na abubakar sahabbai wannan masu nauyi a mizani mana da za a raba musu tuban da ya da ya yarance su a wani lafazin ya ce na rantse da wanda raina ke hannunsa yanzu haka yana cikin gidan aljanna yana ninkaya an gane to duka wannan yake nuna maka cewa babu kai ba kokarin kafurta mutane mas'ala ce mai hadari malam ya ce وقد دل على هذا الأصل نصوص كثيرة من الكتاب والسنة فيجب العمل بكل النصوص وتصديقها كلها لأنها كيا وجب على عيكي لذلك النصوص نسوك تبتع والنباب وعلينا أن نتبرأ من مذهب الخوارج يا وجب مبرا تكم دقتناني إرن خوارج خوارج ما سكاكر تأل أمم المسلمين تشي إيمان سباش لكي abun mamaki da khawarij din nan tun a asalin mun san asalin fitowar tunanin ya fara ne tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu wani mutum baya cikin sahabbai sunansa Dhul Khuwaisira at-Tamimi da yazo bayan an dawo daga yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaso ya ba wannan kawai sai ya kalla annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a dai dinga yin adalci shine annabi sallallahu alaihi wasallam ran sai bace yace wai haka yace kai tanka yace wane ne zai adalci in ban yi adalci ba a wannan lafazin yace ala ta'manunani wa ana aminu min fi sama yanzu ba za ku amince min ba alhalin ni amintaccen wanda yake sama ya zo da wannan lafazin a riwaya cewa kunkuni ya tafi yana yi zance yake na bayan fage yake cewa lalle wannan kasan ba a nufi Allah a ciki ba sai aka zo aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace ai in Allah ya raya ku daga tsakan wannan mutum Allah zai fitar da wasu mutane da idan ka kalli sallar su sai ka raina taka in ka kalla azumin da kake kaga wanda suke sai ka raina naka yace ga su makaranta alqur'ani yace amma suna fita daga addini kamar yadda kibiya in ka harba ta take fita daga me eh ana dan a nuna maka saboda me sun tuffanta da guluwi da ƙetare iyaka da rashin saiti da rashin gina tunani akan ilimi da yin aiki kawai da molanka duk wanda ya saba wa fahimtar su to kafiri ne jinin sa ya tun daga lokacin kuma abin sai ya taso sai ya kasa sai ya taso sai ya kasa wanda an yi fitina mama kuwa suka sabbaba tagayyara irin su sayyidina Ali dan Abi Talib suka wahal da shi suka wahal da shi kuma basu taimake shi ba kuma suka hada shi da ragowar abokansu tare da cewa an samu lokacin da aka tura Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ya musu munazara aka yi debate da su ya kure musu maleji duk ya ce ku kawo hujjojin bayan duk sun gama hujjojin duk ya warware musu da bayani na ilimi aka samu kusan fiye da rabi duka sun suka dawo daga gaskiya to amma ka san a kowace tafiya akwai ƴan tabo ko ƴan tabo kenan ko wanda ba za su taɓa abin nan ba suna nan a to ba su dawo ba haka suka ci gaba da tsabgarsu to shine malam ya ce allazina yadfa'una ma ja'at bihi nusus su waɗannan khawarij za mu ga ba ruwansu suna tankaɗe abubuwan da suke zuwa na nassoshin shari'a min baqa'il imani wa baqa'id din kawan zuwar imani da addini walau fa'ala al-insanu min al-ma'asi ma fa'ala kai koda ne wato mutum ya aikata abin da ya aikata na sabu ai ya ishe ka abin da mun karanta na wannan hadithul bitaqa din ko ba mun karanta hadithul bitaqa ba hadithin wanda za a shigar da shi wuta karshen wanda zai fito daga wuta wanda yazo cikin Tirmidhi da Shama'i Annabi ya ce wallahi na san mutum na karshe da zai fito daga wuta yace mutum ne zai fito ya gama konewa ya gama gawayi ba kin gani Allah ta'ala ya ce masa je ka shiga aljanna ya je ya leka sai ga kamar ko ta cika babu wuri sai ya dawo ya ce ya Allah ai kowa ya kama ai ba wuri a aljanna sai ya ce ka je ka shiga sai ya ce ya Allah kai dai kai ne rabbul alamin ba na jin za ka yi min iski kafin a kai wannan sai a ce masa ai kai aikin alkhairi binciko aikin alkhairi sai ya ce kai ai shi bai san yana da aikin alkhairi sai Allah ta'ala ya ce bala inna laka indana lahasan tabbas mu a wurin mu kana da aikin alkhairi nabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko wani kati yace bitaqa sai ya dauko kati sai ya tambaya sai ya Allah me a katin sai a duba katin sai a ga an sa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah na shaida babu wanda ya cancanta abauta mai da gaskiya sai Allah kuma ina shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kawai abin da yake nan amma ya tsula tsiyarsa ya koma ga Allah sai Allah ya ce ai wannan ita ce hasarar ka wannan za ta shigar da kai aljanna dan haka anan sai a ce masa kai buri ka buraci duk abin da kake so Allah ya ba sai ya buraci kwatankwacin duniya sai ya buraci wani abu sai ya faɗa sai Allah ya ce to an baka kwatankwacin duniya da minkin ta sau goma ka je ka shiga aljanna kaga wannan shi ma raddi ne akan mazhabin khawarij ko in har za a yi wa domin su sun ce wai khalidun mukhalladun fil nar gashi kuma wannan lam yukhallad fil nar ba a dawwamar da shi a cikin wuta ba wannan yake nuna maka yalwar rahmar Allah cewa fadin nata yafi karfin ni da kai mu tsoma bakin mu tsakanin ubangiji subhanahu wata'ala da bayin a kai ka jima da kanka kai fatan ma ka gama lafiya ko eh nafsi nafsi ake yace idan lam yaf'al shay'an min al-mukaffirat allati tukhrij sahibaha min al-iman muhimmi dai shine kada mutum ya abin da zai kafurtar da shi ya raba shi da imani al-khawarij yarfa'una dhalika kullu khawarij sai da suka tankade wannan baki daya wa yarawna man fa'ala shay'an min al-kaba'ir wa min ithal al-kufr aw ithal al-nifaq wa innahu kharij min ad-din mukhalladun fi an-nar bala yace wa hadha mazhabun batil wannan bataccen matafiya ce da nafsin littafin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam da ijma'in magabata to kaga su ma inda suka samu matsala shine wuluwi da tsanantawa su suna ganin kamar idan ka rika haka lakwalakwa kai ordinary riko irin wanda kowa yake kamar ma addinin naka zaka rika to magana duk ba anan take ba magana ba anan take ba magana a iya kyautata aiki ne shi aikin ya zama mai kyau to shikenan me ake nufi da kyautata aiki shine a yi shi dan Allah kuma ya dace da koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka koda murmushi kai dan Allah sai shigar da kai aljanna koda abin da zai cutar da mutane akan hanya kai ka kawar sai shigar da kai aljanna koda magana da magana ne ka taimaka wannan magana ta zama sanadiyar canjawar rayuwar da wasu cikin al'umma suke ciki sai shigar da kai aljanna Allah shi ma'auninsa shine ahsanu amal ba asaru amala ba mafi yawan aiki ba ba ashaddu amala ba mafi kananin aiki ba mafi kyawun aiki abinda muka faɗa daidai Allah ya fara da mu kuskuren da muke Allah ya mana afwa wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullah
wa
alaykum assalam wa rahmatullah na'am
ما كان مدن امانه